da wannan mata ya kuma raba shi da dukkan sharrin da ke tattare da ita. Wannan hadisi shi kawai zan kalla mu kalle shi ta wasu ɓangarori kamar haka. Na farko hadisin yana nuna mana da alheri da sharri dukkaninsu Allah ne ke halittarsu, dukkaninsu bayi ne gurin Allah ta'ala. Shi ta Allah ya ce wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, Allah shi ya halicce ku kuma shi ya halicci abin da kuke aikatawa. Kenan alkhairai gaba daya da aka san alheri duk bayi ne na Allah, sai dai saboda ladabi ba a danganta sharri ga Allah duk da shi ya halicce shi, sai dai a danganta alkhairi zuwa ga Allah. Annabi Ibrahim alaihi salam ya tabbatar mana da wannan lokacin da ya tattara bayanan gumakansu gaba daya, ya ce su da abin da suke bautatawa fa innahum aduwwun li illa rabbal alamin, ya ce gaba dayansu makiyana ne in banda ubangijin talibai sai fada ayyukan Allah, ya ce allazi khalaqani fa huwa yahdini والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين. يسوع سيف أبنجد من ذلك كل شيء كأيضا موت تاوى سيسي شيني يا أليكشين ومشيكي شري يدين شيسي شيدني يسي شايدني. Amma da ya zo wurin rashin lafiya sai ce wa iza maritu, idan na yi rashin lafiya. Saboda ita rashin lafiya sharri ne ga ɗan adam yake gani a gurinsa, shi sa bai danganta ma Allah ba, bai ce wa iza amradani ba, sai ce wa iza maritu. Amma da yake warakar alkhairi ce sai ce fa huwa yashfi, shi ce warkar da ni. Wannan ya faɗa ne don ladabi ga Allah ta'ala. Haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin da ya karanta da Sayyidina Ali, addu'ar da ake yi yayin buɗe sallah, yana cewa daga ciki ya ce wal khairu kulluhu fi yadai, alheri gaba ɗaya Allah a hannunka yake. Amma sai ya ce wa sharru laysa ilayka, ma'ana sharri ba a danganta shi gare ka. Wannan hadisi yana nuna mana kenan dukkanin alkhairi da sharri Allah ne ya halicce su ya kaddara su, sai dai za ka danganta alkhairi ga Allah, ba za ka danganta sharri ga Allah ba don ladabi ga Allah subhanahu wa ta'ala. Sa'annan wannan yana nuna mana sharri a gurin Allah bawa ne, kai ne kake ganinsa sharri, amma a wurin Allah ba sharri ba ne, bawa ne, domin shi ya halicce shi. Shi sanya lokacin da manzo Allah ya shigo gurin waccan sahabiya ina jin Ummul Ala, ita da ita tana zazzabi tana kyarma, ya ce me yake damun ki? Sai ta ce alhuma akhza Allah, ya ce zazzaɓi, ta ce zazzaɓi ne Allah wadaren zazzaɓin nan. Sai manzo Allah ya ce kar ki ƙara zaƙin zazzaɓi, saboda yana kankare ma mummuni zazzaɓinsa. Kenan ka ga shi zazzaɓi ɗan aike ne, bawa ne, an turo shi ne domin ya kankare ma musulmi wannan zunubi da ke tattare da shi. Sannan hadisin gaba ta biyu yana nuna mana cewa mace tana da alheri iri biyu, tana da sharri iri biyu. Dukkan wata ƴa mace a duniyar nan tana da wannan, tana da alheri iri biyu, tana da sharri iri biyu. Domin Allah ya ce Allahumma inni as'aluka khairaha wa khayra ma jabaltaha alayhi, kaga alheri biyu, wa a'udhu bika min sharriha وشر ما دفنتها عليه هذا شر بيه تو ونين الغير بيه ونين شر بيه الغير سنفرقو شين الغير اللي هكا الله تعالى يألتي بيه الغير تنبيه شين الغير اللي قوياتي شر انت نفرقو شيني شر لهك ألا يألتيت شر تنبي شيني شر لكوياتي كنام الخير كوي زمو الخير واني اسمي السرمدي الجبلي كوي زمو الخير المكتسب شر ماذا زمو الشر الجبلي كو يزمو الشر المختصر تو يا أمو ذي تآمو ذي ده ودن لن أبو بوا سوني كوى عبد ذن فتان تاش نفر كو أخوي الهير ده أكا ألا يتبش وتلاقى جد شنجن ده أكي جد جويا ودى أكي فلا تفر ولد ذي أمه في شرطة وتعاك ألا يتبع أخوري ذاك كي تتفكى مثل يا إيري تكليخة irin wanda namiji ke cewa mai kona namiji din da yayin ta kalle ka a wata tana da gaskiya komi kalubalen da za ta fuskanta za ta fada wannan gaskiya wanda zaka samu tana da tsafta komi yanayi da aka shiga na rayuwa za ka ganta da wannan tsafta to wannan dabi'a ce wanda haka Allah ya yi da dabi'a ta da ita irin wannan alherin ba ya canjawa duk yanayi dirrin ci ba zai canja ba to ya ango zai ta'amuli da irin wannan idan ya gama tsarsa tana da irin wannan wanda ya kamata ba ce zuwa yanzu ya sauki domin ya ci ba zuwa zance ce nan ba ba san a je a jira ba a za ka koyi wasu abubuwa ne ta tare da ita to amma da yake matasa ganin suke sun waye amma gida da wani sai dai ya gama zance shekara biyar shekara shida suna soyayya in ka ce da Allah wani ɗabi'u ce take da shi wanda ba za su canja ba wani ɗabi'u ne naka wanda za su canja ba zai iya ma bayani da ya zo tun farko an ɗora shi a hanya zai iya gane to waɗannan ɗabi'un da ka ga ba su canja ba amma na farko a matsayinka na ango ka yi wa Allah godiya a kan wannan ɗabi'u da Allah ya ba ka mata mai waɗannan kyawawan ɗabi'u ka gode ma Allah godiyarka ga Allah sai Allah ya tsara maka wai ta dana rabbukum la in shakartum la azidannakum sannan ka goya mata baya wurin waɗannan dabi'u idan mai tsafta ce to ka taimaka wurin samar da abin tsafta omo sabulun wanka turare sauran kayan kwalliya da yan shafe-shafe duka waɗannan saboda mata sai da waɗannan shafe-shafe ba shi ka taimaka a yi wannan a tana da gaskiya to duk sanda taimaka abu ta faɗi gaskiya kar ka hukunta ta ka ce dalilin wannan gaskiyar da kika faɗa na yabi saboda ɗabi'a ce mai kyau a tana da haƙuri duk sanda ka san ka mata ba daidai ba kuma ka ga ta kau da kai ka ba ta haƙuri kana da shi ta wannan ɗabi'a ta farko ke akwai alheri na biyu da koya tai ko dai zamanta da iyayenta a gida ta koya a wurin uba ko a wurin uwa ko wurin yayye ko ta koya a makota saboda mu'amalar take da su ko ta koya a tattare da kawaye saboda tana da kawayen kirki ko kuma ta koya a makaranta dalilin karantarwa ta malami to ya zai ka iya gane wannan kana iya ganewa da halaye yanzu kanka aure ta tana da wannan ɗabi'ar yanzu kuma da ta zo sai ka gaba ta yi to koya sai canjawar yanayi da take sai ta abin yayi baya to nan kai kuma abin da za ka shi ne ka yi ƙoƙari ka dawo da wannan ɗabi'ar dan alherin ka ya tabbata a gidanka ta hanyar idan misali da tana zumunci ne dalilin ma'aikiyarta yanzu babu ma'aikiyar sai ka gaba inda take zuwa to kai kuma a nan sai kai kokari ka dora ta wurin zumunci wance je ki shiga da suwani je ki gidan bakwani ko je ki gidan kawanki wani ki gaida shi a nan sai ka farfado da wannan ɗabi'ar ta wato wannan zumunci din a'a da tana da haƙuri yanzu kuma kankanin abu ta haufata to me yawa wancan haƙurin dalilin zamanta da ma'aikiya saboda tsawa ko dalilin zama da ƙawaye yanzu kuma ta dawo a halayenta sai kai ƙoƙari ka dawo mata da wannan ɗabi'ar ta ta hanyar da ta fara faɗa sai aba wanki idan na san ki da haƙuri idan na san ki da kaza to sannu a hankali waɗannan ɗabi'un da koya sai idan ka ci gaba da dawo da su sannu a hankali sai su zame mata ɗabi'a sai ta shiga jikinta shikenan sai su zame mata ɗabi'a daga nan ka ci moriyarta kaga ga waɗancan ɗabi'un da haka Allah ya yi ta ba za su canja ba yanzu kuma ka yi ƙoƙari ka cimta mata ɗabi'un da su kuma koya sai yanzu kuma sun tabbata sun zame mata ɗabi'a shi ta za ka ko mutum ne da yake da yawan faɗa in yana so ya koya kansa ɗabi'ar haƙuri to sai ya koya wa kansa don mai zuciya sanda aka zo aka gaya masa zuciyar nan ta tunzura sai ya zauna ya san mai ta idan yana tsaye ya zauna in yana zaune ya shingiɗa ya yi ta la'aula wa la'aula yana a'udhu billahi minash shaitani rajim sannan a hankali sai ga wannan ɗabi'ar da aka tantance wannan kenan sai ɗabi'a ta rashin mara kyau ta sharri akwai wadda aka Allah yi ta wadda za ka same ta da mita kankanin abu ta dinga yi maka mita tana hunhuni ko kuma za ka same ta da saurin fushi abu kankani na faruwa kawai sai ta ɗauke ma wuta a wannan a kwana ba ta yi ma magana ba to wannan idan ka fahimta tun a baya tana da wannan yanzu kuma ka samu wannan gaskiya abinda an goyi kamata ya yi a nan na farko a kuli don wannan ɗabi'a ba za ta canja ba sai dai ta ragu saboda haka Allah ya yi ta na ɗaya sai ka yi haƙuri mutuƙa daga ta fara wannan gungunin ka shiru kai kamar ba ka ji in ta gama sai ka zaunar da ita kai nasiha a nan ne nasiha za ta aiki amma san da take gunguni ba aya ba in ƙur'anin za ka sauke ba za ta aiki ba wannan shi ne ƙa'ida saboda haka sai ka koya wa kanka haƙuri in ka ji ma ranka zai ɓaci fa ta ka bar gidan in kuma ka fita ka bar gidan kar ka tafi gurin gwauraye domin kana zuwa wani zai ce ni yarinya ta yi kaza kaza kawai ka sallame ta sai bin tunzura ka kuma daga baya ka dawo ka shiga tarkar hankali a tafi inda in ma ka kawo korafin za a gaya ma abinda zai kwantar ma da hankali wannan kenan sannan na biyu ka dinga roƙon Allah a addu'o'inka Allah ya rage mata wannan ɗabi'a ya raba ta da shi bari mu ga misali a nan da manzo Allah ya tura wa Ummu Salama bayan ta gama ta kaba yace zai aure ta ta faɗi cewa tana da abu biyu ta ce na farko tana da ƴaƴa na Abu Salama ba za ta rabu da ƴaƴanta ba na biyu ta ce tana da zafin ki kaga ɗabi'a ce da Allah ya yi ta dai manzo Allah ya ce mata yace ƴaƴa sun zama ƴaƴa na zan yace zafin kishi kuma zan roƙi Allah ya rage miki kaga ba zai yi ta rabu da wannan kishin har abada ba kuma dama ba a san mace mara kishi ba in kishin mace yayi yawa matsala ne in ko ba ta da kishi matsala ne ta zama tana da kishi to a nan ne madalici a nan ne zaka san cewa kana da mata amma mutukar ta zama ta da kishi to kawai ga ka ga kanani in kuma kishin ta yayi yawa hauka zai zama bari mu ga wani misali a nan wata mai irin wannan ma'aukacin kishin daga mijinta ya dawo sai da ɗan wayarsa
tana dubawa in ya dare kasuwa wata rana kawai ita ga lambar wata to mace ce babbar customer ce kuma shi kansa ta aike shi ba ma wai matarsa ba shi ma ta aike shi to yakan sa mata momi to ita kuma da ta ga wannan momi ya sa big momi ita ce to shi kenan kawai ita kira matar ta inda ta shiga ba ta nan ta fita ba ta dinga zagin wannan mata tana rashin mutunci ta gama zage-zagenta lambar ta ɗauka shi kenan sai matar ta kira shi ta ce matar ka ce ta kira ni ya ce a'a ya ta turo man lambar ya ce yi ta ce ya to kai mata ka ja hankalinta da ya ce mace ce babba mai hankali ka ja hankalinta don da ta gaya masa abin da ya faru a lokacin to tana iya rasa aurenta to kaga wannan kishin ya yi yawa ya zama mai hauka to wannan sai dai kai ta addu'a Allah ya rage mata ire-iren wannan ɗabi'un amma fa ba za ta rabu da su ba shi na daga kaga wannan amfanin dama ka fahimci halayyarta kana ganin wani abu daga cikin ɗabi'unta ka sani ko damun ka ba zai ba in ta yi gum kai ma kai gum ka sai a zauna lafiya amma matuƙar baka fahimce ta ba to za a ita samun matsala to da ka kai ƙoƙari ka fahimci ire-iren wannan ɗabi'un nata wannan wanda Allah ya yi ta wallahi ba zai canja ba sai dai ya ragu ka roƙi Allah ya ragu ta hanyar kuma nasiha zai iya raguwa raguwar da zai zamo ba zai dinga tasiri ba sai na ƙarshe mugayen ɗabi'un da shi ma koya ta yi to wannan yana da kyau ka fahimci a ina ta koya dalilin wa ta koya in dalilin ƙawaye ne raba ta da wannan ƙawar ba kuma mutuwa za ka kace daga yau ba ke ba wance kaza kaza kai ma ka san ba zai yi ba ke maka za ta wala ba kai ta ba tare ka san mu a ba wannan ake yi ba a cikin sauki za ka dinga fito mata da mugayen alayen wanci idan kuna gida kin ga yanzu ta miki kaza wannan ba kaunarki take ba ba tsakani da Allah take kaunarki ba yanzu amfani ne ba za ta neme ki ba sai in rashin amfani sai ta nemo ki sannan hankali za ta ce gaskiya ne ba shi kenan sai ka raba ta da daga nan ka ce ta tafi zuwa gida kawai tana zuwa kana zaune da za ta ce mai gidan da ya ce kake fara zuwa nan dama ita ma ne ma take tarabu da ita amma lokaci guda ka zo ka ce na sa doka kaza kaza in tana jin tsoron ka tana mugun san ka za ta ce to amma za su dinga zagayewa suna haduwa ko su dinga chatin ko su dinga abin nan kuma za ta dinga dora ta a mugayen ɗabi'u a lokacin in tana san abu tana iya cewa yi masa kaza sai ga ta yi abin da ba ɗabi'ar ta ba yanzu wata tana neman wani abu a gun mijinta kawai sai wata irin wannan mugayen ƙawayen ta ce kawai shi jingine masa gadar ma'ana ta jirgi gado ta jingine shi ta jingine katiba in ya zo kawai ta ce kawai ba a gada ma ba to kaga wannan neman suke ta kashe mata aure saboda haka irin wannan sai ka raba ta da masu wannan ɗabi'un za ka ga wannan ɗabi'un kwata-kwata babu shi a tattare da shi a gidanka idan gulma ta saba yi sai ka fuskanci wace ce ta jawo ake gulma raba ta da wannan wadda ta jawo ake gulma daga nan shi kenan komai zai daidaita idan ka riƙe wannan insha Allah za a zauna lafiya sannan a ƙarshe ka kamanta da wani abu ɗaya babban abin da ke tabbatar da aure addu'a da haƙuri wannan abu biyar ka dinga addu'a Allah ya zaunar da kai lafiya kuma ka dinga haƙuri da wautar da zaki to idan an yi wannan za a zauna lafiya domin yadda da kuke zuwa kuke zance ba ta son ta ga bacin ranka in ka dawo ma a kira ka a ce a ka dawo gida yanzu ba haka ba ne yanzu kun haɗu wuri ɗaya halin kowa ne zai bayyana saboda haka haƙuri addu'a shi zai tabbatar da ku a kan zama lafiya Allah ya zaunar da ku lafiya dama na ce ba tsawai ta zan ba abinda na faɗa daidai tawfiki ne daga Allah Allah ya ba mu ladan baki ɗaya abinda ne kure ina neman haƙuri Allah wassalamu alaikum
ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أبو بمالني الشيخ يعقوب موسى يعقوب دعوة الشيخ على أمين هارون أبو أفال دعوة مال سالي جبريل دعوة مال يوسف آدلي sauran ‘yan uwana ɗalibai mahalarta wannan bashiri, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. A duba da cewa muna da taƙaitaccen lokaci, kuma damar ni a sanarwa cewa aka yi zan yi wa malam ta'aliki. To zahirin magana maganganun malam ba sa buƙatar ta'aliki, domin irin tsarin nan ne da Bature yake cewa short and precise. Ko kaga bai buƙatar tariki, amma duba da cewa guri ne da yake buƙatar a tofa wani abu don a samu amfanin juna, bari yi amfani da wannan damar in yi wa nasihar da malam yayi ya kuyi na ban ruwa da wasu baituka guda hudu wanda suke da munasaba da wanda yake da aure yana son ya ƙara jan hankali ne a gare sa. Wanda bai da shi ana so ka yi don ka san mahimmancin wa za ka zauna da shi. Hadisi ya tabbata daga Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa an-nisa'u shaqa'iqur rijal. Mata abokan tabbatan maza ne. Wanda yake nuna maka ba zai yi biyan da namiji ya kai ya kawo ya ce ya wadatu da rayuwa da ya mace ba. Kamar yadda ita ma ba za ta taɓa yiwuwa ta ce ta wadatu da zama da ɗan namiji ba. Allahumma sai in ɗayansu bai da lafiya. Shi ma ko bai da lafiya akwai wato ɓoyayyar halitta da Allah ya gina shi a kai na wannan sha'awar ce zuciyar ta raya. To sai dai yanayi da sinadarin da zai fizge shi zuwa sha'awar ta yi tasiri shi ne babu. Don haka nan ‘yan uwa ƙarƙashin wannan baituka a gurguje su ne kamar haka. Tambarin baituka shine an-nisa'u sururun wa nisha'u. Mata da kake ganin su ababen sanya farin ciki ne da nishaɗi. Shi yasa za ka ga saurayi ya tashi takanas ta Najeriya ya tafi Nijar neman aure. Za ka ga saurayi ya tashi daga unguwarsu a ƙafa da iyayensa ne suka aike shi ba zai je ba. Amma wallahi zai tashi cikin nishaɗi da farin ciki, itaka daga nan har wa suna wacan unguwar da Allah mai nisan can sabuwa, ina mace sunanta. To ga malai ce ya san mai zuwa ba kirawa idan wa tsafa. To wallahi kuma in ya je sauran ikije shi, kuma dai cikin aiki ne wai ɗan aiki ya maru mai gona. To so da haka mata farin ciki ne ka yarda ko baka yarda ba. Sha'a man sha'a wa aba man aba. Sannan mata nishaɗi ne. Me yasa kake sa ran a baka matan aljanna? Saboda ka san idan ka je can ma nishaɗin za ka. Ƙarƙashin waɗannan baituka zan yi larabcin sannan a gurguje in fassara. Na ji daɗi malam yana bayana idan an ji kuskure sai a gyara. Baiti na farko, tazawwaj fa innal aisha taba bi zawjati wa ayyu adibin fil udubati yan'amu. تزوج وجودا بل صبورا لزوجه فمسلمة أولى لمن هو مسلم فكن عادلا إن رمت مثنى وإن تشى ف
ثلاثة فلا تقلق فربك منعم فإن نساء الأرض حرث ونعمة وهن سرور الدهر ليس كتفهم أبرجوجي بيتنا يا أكتي يا كيتن أوا wanda ka dage ka kule a cikin gaurantaka da rashin aure kai aure fa innal aisha domin rayuwa baba takan zamo mai dadi da nishadi bi zaujatin idan kana da mata shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace babu abin da yafi fa'idan tadda mu'mini bayan tsoron Allah sai mace ta fare bature yake ce behind every successful man there is a woman in kaje namiji ya ci asarar ya ci ribar rayuwar duniya da lahira to akwai agaji da mara bayan matarsa za ku ishe ni misali in kuka kalli rayuwar Nana Khadija da manzon Allah sannan kuka kalli Nana Ummu Salama lokacin da ta shawarci manzon Allah akan al'amarin sulhu Hudaybiya bayan abin da ya gudana to wanda yake nuna maka cewa ashe mace takan zamo sanadiyar tsiran mutum a duniya da lahira a lokaci guda ta iya zama sanadiyar halakar sa a duniya da lahira ya danganta kamar da dan uwa Malam Yaqub Musa Yaqub ya faɗa yadda zaka mu'amalarci ta sai Malam ce wa ayyu ajibin fil uzubati yan'amu ga ya mun wane ne ita fa cewa ya ji dadin rayuwar goranta ka kaddara cewa matarka ta yi tafiya wallahi ka zo gidan zaka tarar da ledar awara kwano ba a wanke shi ba na kwana uku gadan ya hautsi ne yana bata rai can ga wani warin tsohon abinci yayi huhuna saboda duk wannan gyaran su Allah ya ba mu nishadi da karfashi na su amma kai kana zaman iya na wacin trial bata nan ka kasa yin komai to sai raka duk wanda yake rayuwar goranta gaskiya bai ji dadi ba kuma yana cikin asara Allah ya tsare tazawwaj wajudan in ka tashi aure ya kai dan uwa ko kari zaka in kai kuskure a neman farko to ka auri wanda take kaunarta domin idan mutum ya auri matar da ba ta san sa gaskiya yayi asara innal muhibba liman yuhibbu muti'u idan kana son mutum to wannan son yana goge duk wani laifi da wani aibi da yake tare da shi dakan yana da kyau idan ka tashi aure ka auri wanda akwai kauna tsakaninka da ita bal kai in ka tashi ba kar ka tsaya a kauna kadai saburan wanda take da yawan hakuri da juriya mai zaudihi ga matar da ga mijinta ta zamo mai yawan hakuri ba mai hiraki da tashin hankali ba fa muslimatun ta auri musulma mai dabi'a mai addini ake nufi don manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce akan auri mace dan ɗayan dalilai hudu ko dai wasu su kalli kyau ko dangi da wato ƴar manya ko su kalli kuɗi ko kuma a kalli addini zaɓin da manzo Allah ya sai ce ka zaɓi ma abokiya addini to ashe idan ka bi zaɓin da manzo Allah ya ba ka shi biyu kuma ka rabauta domin shi ne Allah ya ce wa in tu'i'uhu tahtadu da haka nan ka auri musulma ana nufin mai addini ba kawai mai amsa sunan musulunci ba idan ka aure ta mai addinin nan aula liman huwa muslim ita za ta fi dacewa ga kai wanda kake musulmi wanda ka fahimci addini fa kun adilan lokacin da ka aure ta ko kuma lokacin da kake so kai ƙarin aure to ka zamo mai adalci kuma adalcin ka ana so ya fara tun a waje kuma akwai wanda idan ya je neman aure zai yi ƙarin aure yana kwayo matarsa ta gida zani ne a gaban waccan tun ba ta shigo ba ya aibanta ta wani ma ya ce ba ta iya kwanciya ba wani ya ce ba ta iya abinci ba to duk waɗannan bai daga cikin ɗabi'a da haka adalcinka ifara tun daga waje ka tsare wa kowace mutuncinta ka tsare wa kowace sirrinta ka zama adali in rumta masna in kana so ka tsara masu ka zamo daga ɗaya zuwa biyu wa in tasha in kuma uku ne zaka yi kamar irin su dan uwa Malam Addini ke fala taqlat karkara zana karkai ainihin wato samu damuwa farabbuka mun'imu ubangijinka shine mai ni'imtawa tana iya yi wa dalilin wannan matar ta biyu ko ta uku arzikin ka ya zamo a dalilin ta zai shigo to in ka aure ta ubangiji sai buda ma hanyar arziki kuma rage yawan liability na mata da muke da su suna tsaragaita a cikin gari ta hanyar auren su shine mafi aula kuma shi ifa dacewa sai sa wata rana sayyidina Umar yake cewa duk wanda ya auro wata wadda ba musulmi ba ba musulma ba ikawo ta to za a yi mai bulala dan uwa Huzaifa al-Yamani yaje ya auro Kirista yace na aura manzon Allah da manzon sa sahalata mana mu aura kace zaka hana yace ba wai ina nufin in hana bane tauna tsakuwa ne dan aya ta ji tsoro gida bai koshi ba a kai waje saboda haka kai kokari ya zamo cewa ka auri yar uwarka mai addini mai ladabi yar mutanen kirki in an ce yar manyan mutane ba wai girman mota girman gida girman manyan kaya ba a'a dattaku shi ake izinaji daka nan dan uwa kai kokari ka samu matar da za ta zama maka mai neman ku gudu tare ku tsira tare a ƙarshe fa inna nisa'al ard dan uwa ka sani mata da kake ganin su wadanda Allah ya hore mana su suke rayuwa a doren ƙasa harsun su ne gonakan da dasa su ne za mu samu zuri'a da yaya akwai mai kudin da ya auri mata bila adadin ya aura ya saki ga kudin ga komai an mai da shan maniyi a mahaifin matansa amma Allah ya haramta masa samun ta to kai kuma daga zuwa karan farko inda sadamatul ula aka samu shiga ciki to saboda haka mace ita ce wanda za ta rini cikin kuma ita ce mai daukar cikin kai naka provider ne mai bayarwa ita kuma consumer ce kuma producer ce daka nan yi kokari ka tarairayi wannan engine da zai adana maka kwai na haihuwar ƴaƴa dan ka samu zuri'a mai kyau ta fuskar halitta zuri'a mai kyau ta fuskar dabi'a fa inna nisa'al ardi harsun wa ni'matun wallahi mace ni'ima ce me yasa kuke zama a bakin titi a majalisa kana kallon ƴan mata in sun tashi daga makaranta ka kalli fara doguwa gajera mai kiba da siririya duk saboda idan ka kake so ka ba abinci amma idan ka auri matarka wanda take wayayya wanda ta fahimci addini mai kaunarka mai son ka da zaman lafiya duk wani motsi kallo kala nawa kake so za ta ma tafiya nau'i iri iri za ta ma daka duk wanda ta zo akan titi tana yanga tana kwarkwata babu abin da zai fado kwakwalwarka da zuciyarka sai matarka to da kan mace matar ta ni'ima ce don mun ba za mu ce mace kai tsaye ba domin wani an ce mace ya dinga zagaye yana kama-kama ikama wata irungumu wata amma ana maganar matarka ni'ima ce domin duk wani motsi da zai shiga tsakaninka da ita da hira da kai kawo a cikin lada kuke wa hunna sururun matan duniya da kake ganin su sune farin ciki sururun dahari a rayuwa gaba daya rayuwar yau da kullun laitaka tafahu ina ma dan uwa ka san da wannan daka nan muna yi wa wannan ango fatan ubangiji da yadda ya sa ya samu karkuwa a hannun wannan baiwar Allah ta samu karkuwa a hannunsa ubangiji ya sanya albarka a rayuwar Allah ya ba su zuri'a ta kwarai iyayensu da suka kai goro suka kai mari wajen ganin wannan abu ya tabbata Allah ya sanya saka musu da alkhairi mu kuma da muka zo muka hadu dan taya su murna Allah ya hada mu a gidan rahama baki daya subhanaka allahumma bihamdi ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk
Allah ya saka da alkhairi mun ji yadda ya dan nishadantar da mu da baitoci masu cike da fa'ida kuma a cikin kankanin lokaci kamar yadda Laraba suke cewa khairu kalam ma qalla wa dalla mafi alkhairin zance shi ne wanda ya zama kaɗan kuma ya amfanar la'alal kalam idha kasu yusi ba'duhu ba'da idan zance yawa sai sashi ke mantar da sashi alhamdulillah yanzu muna gaba ta ƙarshe a wannan muhadara insha Allah ta'ala wadda aka shirya a bisa munasabar auren Walid Mustafa dan Alhaji muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya ba mu iko halarta wannan taro ga malaman mu bikin karatu wannan guri a daidai lokacin da malam Tijjani so da yake kammalawa Allah ya kawo alaramma malam Musa mai sittin guda biyu shugaban alarammomi na ƙungiyar Izalatul Bid'a wa Iqamatul Sunna reshen jihar Kano baki daya ya samu zuwa to ina ganin insha Allah ta'ala ga iyayen ango nan dai ga baki ɗin su zo duka duk wani wanda ake jin cewa uba ne na ango yana wannan guri to da kani ban san wa zan ba a madadin ango yazo yayi jawabin godiya ba da wayannan malama namu dan duk ga iyayen ango na reres a zaune duk wanda ka kirawo wato uban ango ne duk wanda kai kirawo yana da alhakin ya yi magana a madadin ango to ban san ni dai ba zan yi cewa wani ba sai ina ango yake ango yazo dan na'am to kafin in kira uban ango shi kansa angon yazo gaisa da jama'a ya musu godiya an yi dawainiya yau a kan kadewa an tara al'ummar da kai kanka baka san za ku zo wannan unguwa ta cikin murtala ba ko da haka akwai buƙatar wannan iyaye naka ga su nan su Alhaji Sani ga su nan su Alhaji Kabiru gidan kara su Alhaji Kabiru ga su nan duk tun safe da na zo muke ta ake ta fama har yanzu ga su nan kun je domin taya ka murna da kuma farin cikin wannan arziki da Allah ya maka na karuwar aure ka zo ka musu godiya sannan sai mu kira ɗaya daga cikin iyaye ya zo ya yi wa malamai godiya sun mu tashi insha Allah ta'ala amin.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Manyan malamanmu da iyayena ina muku addu'a Allah ya saka muku da alkhairi Allah ya raba mu da lafiya Allah kuma ya ƙara muku lafiya Allah ya ƙara muku arziki da albarka nagode Allah ya saka da alkhairi ina ma kowa fatan alkhairi Allah mai da kowa gida lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi to wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh jawabin godiya daga ango kenan insha Allah za mu gayyaci sai daga cikin iyayen ango wato Alhaji Kabiru gidan kara wanda shi zai zo ya yi jawabin godiya daban gajiya ga al'umma da suka ta ɗauniya tun daga shirye-shiryen wannan aure har zuwa yanzu
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم masu girma manya-manyan malamanmu na sunna mai girma Dr. Malam Yakub Musa Yakub mai girma Malam Hijjani Soja Malam Aminu Abu Affan gangaren Malam Musa babanmu su Malam Sani su Malam Adali da Gwani Malam Abubakar dan Jimmy duk ɗaya da manya-manyan malama da suke wannan guri muna godiya kuma muna fatan Allah ya saka muku alkhairi wannan tunatarwa da aka yi mana domin wannan tunatarwa ba su tsaya kan ango kawai ba ta shafi dukkan wani ma'aurici da wanda ma yake niyyar ya yi aura in ka kalli hadisin da Dr. Malam Yakub Musa Yakub ya amfani da shi ya tsaya a kan za ya shiga cikinsa ya yi dogon jawabi kusan mun amfani ƙwarai da gaske kuma muna fatan Allah ya ƙara ilimi albarka Malam Tijjani Soja ya shi ma ya yi sukuwa ya yi zamiya a kan ta'aliƙin da ya gabatar duk da ya ce ba sai an yi ta'aliƙi ba to Allah ya ƙara ilimi albarka sauran iyaye abokai ƴaƴa duk da suke wannan guri muna fatan Allah ya saka kowa da alkhairi hakikanin gaskiya wannan ɗauran aure da aka yi yau da kuma wannan taro da muke a yanzu na walima da nasihohi da jan hankali da ma'aurata duk mutumin da ya duba da irin rayuwar da muke ciki yanzu ba abin da muke bukata mu da ƴaƴanmu illa mu koma ga Allah mu koma ga tarbiyya ta addini domin tarbiyya ta yi karanci musamman halin da muke ciki a yanzu za ka ga yara ƙanana sai ka ga daga abu ya faru sai ka ga an ɗauko makami an ɗauko abin sai ka ji yanzu ana cewa yanzu wani aka fi shi wannan ba karamin musulunci ba ce abin da zai kauda mu daga cikin wannan shine ilmantarwa ilimi shi yake kauda mutane daga dukkan wata irin barazana mara kyau saboda haka muna fatan wannan malamin mu da Allah ya azurta mu da su a wannan yanki hakikanin gaskiya ba abin da zai yi Allah sai dai ne masa godiya wannan aure da aka yi Allah ya sa albarka a ciki Allah ya sa za mu ci gwanda da aka yi Allah ya kayyarwa arziki Allah ya kazirewa da ya daiwa ya kawo ƴaƴa wanda nan gaba za yi alfahari da su musan duk wanda ya zo wannan dauran aure ya san cewa mahaifin wannan yaron yana shiga cikin al'amuran mutane kuma kowa ya ga yadda mutane gaba sai mu kudi arewa suka fito suka halarci wannan dauran aure ba don komai ba don mu'amala da mahaifin sa yake a cikin mutane kuma ya zama masa kalubale ya dauki tsari da tarbiya irin ta mahaifinsa domin da ya dauki wannan ba zai fada da kowa ba ba zai saba da kowa ba kuma ya yi fadan da wani sai dai ya fada akan hujja da gaskiya maimakon sharholiya a ce an daura aure an tafi fati da maza da mata da ƴan mata duk mai hankali wannan ya san abin ke ne yanzu irin wannan abin da muka zo muka yi gashi an kawo ayoyi da hadisai kuma a cikin kankanin lokaci awa daya kuma mun yi taro wanda ba wani taro wanda zaka ce an kashe miliyoyin kudi ko dubunnan kudi ba amma kuma taro mai albarka maimakon zaka tafi an tafi an kama guri an kashe kudi an yi abubuwa wanda suka saba addini wanda kai kanka ka san wannan abun ba daidai bane kuma an albarka ake nema ta aure sai ka san babu albarka a cikin wannan tsari to haka dan Allah dan Annabi mu dawo hankalinmu kan koyarwa irin ta addini Allah ya saka kowa da alkhairi Allah mai da kowa gidansa lafiya Allah mai da kowa gidansa lafiya Allah ya sa za mu ƙara cewa wannan abun gwanda ai gwanda da aka saboda haka muna fatan Allah mai da kowa gidansa lafiya wa alaikumus salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh